Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abunni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmu Cigarba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 17 ga watan Agusta. A babin rahotanni za a ji cewa Niger da Libya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar cinikayya wadda suke ganin za ta amfani sauran kasashe ma.
Dama ce wadda za ta ba da bunƙasar da kasuwanci tsakanin kasashen Laraba da kasashen Turai daga arewa zuwa sama da sauran kasashe na Afirka.
Idan mun kada gane kuma za a ji cewa kungiyar yan jaridar kasar ta sa kafar wando guda da wata babbar masarauta, sai dai wani na ganin kowane bangare na da nasa kuskuren.
Rashin dai fahimtar juna ne aka samu, kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri, sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar dusa. Za a ji labaran wasanni daga Ridwan Abbas, to amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta faɗa yau Laraba cewa jami'an tsaronta sun kashe wani kwamandan 'yan tawaye da ke gudun hijira a wata musayar wuta da aka yi a kusa da kan iyakar Iran. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta bayyana mutumin da aka kashe a matsayin Maulawi Mahdi, wanda ya fito daga ƙabilar Hazara, 'yan Shi'a tsararru a ƙasar, kuma ya shiga ƙungiyar Taliban ta 'yan Sunni gabanin su kwace mulki a bara daga gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a lokacin. Ma'aikatar ta kira Mahdi a matsayin shugaban 'yan tawaye a Balkab, gundumar da ke da arzikin ma'ajinan kwal a lardin Sar-e-Pol da ke arewacin kasar. Tana mai cewa ya gudu zuwa tsaunin da ke kusa da shi tare da wasu mayakansa bayan sun yi tawaye ga gwamnatin kasar, gwamnatin Taliban. Sanarwar ta ce an tare kwamandan 'yan tawayen a aka kuma bindige shi har lahira a lardin Herat da ke yammacin Afghanistan. Rundunar sojin Amurka a nahiyar Afirka, AFRICOM, ta tabbatar da cewa wani harin da Amurka ta kai ta sama ta kashe mayakan Al-Shabaab fiye da 12 a Somalia cikin wannan mako, wanda shi ne hari mafi muni da aka kai wa kungiyar ta'addanci cikin watanni. Muryar Amurka ta fara ba da rahoton harin ne a ranar Litinin. AFRICOM ta ce a wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, ta yi lugudan wuta kan 'yan ta'addar Al-Shabaab da ke kai hari ga sojojin kasar Somalia a wani wuri mai nisa kusa da Tidan, Somalia, a ranar Lahadi. Abinda rundunar ta kimanta da farko shine na cewa harin ya kashe 'yan ta'addar Al-Shabaab 13, kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu, inji AFRICOM. Jami'an soji a yankin tsakiyar Somalia sun faɗa wa muryar Amurka ta wayar tarho a yau Litinin cewa harin da Amurka ta kai ya kashe mayakan Al-Shabaab 14 a yankin Hiran da ke tsakiyar Somalia. Bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Rasha ta mamaye, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya wa mutanen da ke wurin da sauran sassan kudancin Ukraine da su yi taka tsantsan, su kuma guji wuraren da sojojin Rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki. Dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban, musamman na yin amfani da fassara da su kansu masu mamayar ke amfani da ita, wato matakin hudu, a cewar Zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan. Amma dukkansu suna da ma'ana guda: lalata kayan aikin 'yan mamaya, harsashinsu, sojoji da sauran kayan aiki. Sojojinmu na ceton rayukan mutanenmu. Manyan fashe-fashen a jiya Talata sun faru ne a wani wurin ajiyar makamai da ke Maiskoye, karo na biyu cikin mako guda da tashin bama bai mai a sansanonin Rasha a yankin da ta kwace a shekarar 2014. Shugaban kasar Koriya ta Kudu, Yoon Suk Yeol, ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta, yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarta. Kuma duk da cewa har yanzu Koriya ta Arewar ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne zuwa cikin tekun a wani sabon salo na bayyana ƙarfinta ta fuskar mallakar makamai. Kiran da Yun ya yi ga Pyongyang da ta koma ga tafarkin diflomasiya da nufin musanya matakan kawar da makaman nukiliya don fa'idar tattalin arziki ya zo ne sa'o'i bayan da sojojin kudancin kasar suka gano cewa Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami daga garin Oncheon da ke yammacin gabar teku zuwa cikin tekun. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu bai yi wani ƙarin bayani nan take ba, ciki hadda yadda makaman suka tafi. Ofishin Yun ya ce daraktan tsaron kasar Kim Sung-han ya tattauna da wasu jami'ai kafin ya yi jawabi ga manema labarai a wani taron manema labarai da ke duba shirye-shiryen sojojin Kudu.
To, labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, Jamhuriyar Niger da Libya sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci wadda ta hada da kafa wata katafariyar tashar jigilar ruwa ta kan tudu a Niger, wadda ake hasashen har ma wasu ƙasashen za su amfana da ita. Hamid Mahmud Garika.
Yayin ziyarar da wata tawaga ta ƙasar Niger ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Agadez da suka kai a ƙasar Libya, suka cimma yarjejeniyar kasuwanci a tsakaninsu. Ƙasashen biyu na Niger da Libya da suka raba iyakoki a arewacin Niger sun rattaba hannu ne da ke zama wani ƙoƙari na ƙara danƙon zumunci da kuma sauƙaƙa harkokin kasuwanci da ma sauran fannonin tattalin arziki a tsakaninsu. Samar da tashar jigilar kayayyakin da ba ta ruwa ba na daga cikin matakai na farko da ƙasashen biyu suka mai da hankali a kai. Muhammad Abubakar Turawa, wanda na cikin tawagar da suka kai ziyara a Libya, ya yi ƙarin haske kan yarjejeniyar.
Dama ce wadda za ta bada bunƙasa da kasuwanci tsakanin ƙasashen Laraba da ƙasashen Turai daga Arewa zuwa ƙasanmu da sauran ƙasashe na Afirka da ke kudu da Sahara. Mun tattauna suna son a ce abin an yi shi a gaggauce, suna shirye kuma suna nema mu daga gare mu wasu ɗan buƙatoci su haraka sauƙaƙar da wucewar kaya ga ƙasashen namu guda biyu, su sa tsaro, su sa ido bisa kan kasuwanci ya ƙara bunƙasa tsakanin ƙasashen mu.
Tuni dai shugabannin 'yan kasuwar a Niger suka yaba da matakin da ƙasashen biyu na rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci a tsakaninsu. Musa Sabitu, mamba na ƙungiyar 'yan kasuwa a Niger.
Mu 'yan kasuwa ba ƙaramin ci gaba ba ne a ƙulla yarjejeniyar ta kasuwanci tsakanin Niger da Libya. 'Yan kasuwanmu su je Libya su sayo kaya su kasu jamhuriyar Niger, mu kuma 'yan Libya su zaka su sai kaya a nan ƙasanmu su kai su Libya. Kenan abin za a samu tattalin arziki ya bunƙasa kuma tsadar rayuwa ta rage. Kenan wannan yarjejeniya gaskiya idan ta tabbata ba ƙaramin horin ciki ba ne gare mu a ce kayayyakinmu mu da ƙasashen Laraba za a cuɗanya kasuwanci.
Koyaya al'umma ke kallon wannan sabuwar yarjejeniyar tsakanin ƙasashen Niger da Libya? Ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Abdulmalik. Yarjejeniya tsakanin Libya da Niger abu ne mai kyau, saboda wannan farsak inda ake so a yi, a aka yi shi vraiment zai taimaka fiye da yadda mutane ba su sani ba. A aka yi shi dole iko sai ya sa ido busa duk abin da za a zauwa ya sa abin da ya shigo.
Sunana Inus Abubakar. Gaskiya yarjejeniya ta kasuwanci mai kyau ce in har an yi ta. Babban matsalar Libya kenan ce. An muka samu aka yi ta, ai wannan gaskiya mu abu ne mai gyara mu kwarai. Kenan wannan abu in dai yin shi za a yi gaskiya muhimmai ko
masana dai na ganin rashin samun zirga-zirgar jiragen sama na kasuwanci tsakanin kasashen biyu na iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci tsakanin kasashen. Hamid Mahmud, Murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Akai da Hamid. Daga Niger kuma bari mu je Ghana, inda batun tauye 'yancin 'yan jarida ko kuma wuce gona da iri da wasu 'yan jaridar kan yi ya sake kunno kai wannan karan kungiyar 'yan jaridar kasar ce ta sa kafar wando guda da wata masarauta bayan da ta hana wani gidan rediyo halartar bukinta, saboda a cewarta wasu wakilan gidan rediyon basu ambatan sunayen sarakuna da girmamawa. Su dai 'yan jarida na alakanta matakin masarautar da tauye 'yancin jaridanci da ake ta magana a kai, a yayin da kuma masu kare sarakunan ke cewa wasu 'yan jaridar ne ke wuce makaɗi da rawa. Daga Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton.
A yayin da shugabannin gidan rediyon Ada suka ga babu sunan gidan rediyon a cikin jerin kafofin yada labarai da aka gayyata don bikin gargajiyar Asafotu Fiyami karo na 85, domin kuwa tashar rediyon na yada bikin gargajiyar tun fiye da shekaru 20 da suka wuce. Da suka nemi sanin dalili, sai majalisar ta rubuta wa rediyo Ada wasiƙa da sa hannun shugaban shirya bikin cewa ba su yarda tashar ta kafa tanti a wajen bikin ba. Sarakunan gargajiya ba za su yi interview da tashar ba, kuma kada a ga wasu 'yan jaridu uku da suke shiri a wannan gidan rediyo a wajen bikin. Daga cikin dalilan da masarautar ta bayar shine cewa suna kiran sunayen sarakuna ba da lakabin sarautar su ba, kuma suna ingiza al'umma da su yi bore ga sarakunan su. Matakin da masarautar ta dauka bai yi wa kungiyar 'yan jarida ta gane dadi ba. Shugaban kungiyar Albert Junfo ya ce,
"The GJA believes the imposition of restrictions on the radio station and its reporters is unjustifiable. In fact, it is an affront to press freedom."
GJA ta yi imanin cewa takunkumin da aka sa wa gidan rediyon da masu kawo rahoto bai dace ba. Hasali ma tauye haƙin 'yan jarida ne, kamar yadda sashe na 21 daya cikin baka a cikin baka da kuma fa cikin baka na kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekara 1992 da kuma sashe na 19 na yarjejeniyar kasa da kasa kan 'yancin 'yan adam. Yace cikin girmamawa, majalisar gargajiyar Ada ba ta da hurumin sanya irin wannan takunkumi ga rediyon Ada da ma'aikatanta, kuma lalle za ta sa ran 'yan jarida guda uku da ta bayyana sunansu a cikin wasiƙar su cikin hatsari. A wata hira ta musamman da kafar yada labarai ta Joy dake yada shirye-shiryenta daga Accra ta yi da shugaban kungiyar gidauniyar 'yan jarida ta Afirka ta Yamma, Suleiman Brema,
"It certainly is an incident of press freedom violation, and not just that, but also an infraction to the fundamental rights of the ordinary people of Ada to access information."
Tabbas lamari ne na take haƙin 'yan jarida, ba wai haka kawai ba, har ma da tauye haƙin al'ummar Ada na 'yancin samun labarai. Sai dai Sarki Lamido Jibril Sise, tsohon dan jarida ne ko basarake ne, ya nuna cewa duk da yake akwai 'yancin fadar albarkacin baki, haka kuma ya kamata dubi haƙin gargajiya.
Rashin dai fahimtar juna ne aka samu, kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri, sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji da kuma yi neman yi wa wasu sarakunan ma masu fadiyaji shiga hanci da kududdune da dai sauransu. To kuma sarakunan na gargajiya kun san yadda al'amarin gargajiya ke, su kuma za su yadda a yi wasa da abinda suka gada daga kaka da kakanni ba. Kuma a fahimci cewa inda 'yancin wane ya kare ya tsaya nau na wani ya soma, ko da ana batu na batun 'yancin faɗin albarkacin baki, a dubi yadda za a yi abin. Kai ya safi mutuncinmu da darajar abinda muka gada da kakanni, a nan gaba kuma mu rasa turmin daka tamu.
Abdullahi Shamun Bako shi ma ɗan jarida ne.
Sarakunan sun nuna dalilan da ya sa ba su gayyace tashar Ada Radio ɗin ba, da sabili da cewar na rena musu hankali kuma ba sa daraja su da sauransu. Na ga wannan ba shi ne ya zamo hujja ta gaban me ba. Ya kamata su sarakunan san cewa in 'yan jarida ko tashar ta yi musu laifi a duban da za a daidaita lamarin, saboda a kashin gaskiya tashar ta fi kusa da su, kuma wani abu ne na garin in ya taso su ne wanda ya kamata su ɗauka su yada kafin a kai ga ɗaukacin wasu tashoshin su zo.
Game da kiyaye rayuwar 'yan jarida ukun da masarautar ta ambaci sunansu, shugaban kungiyar 'yan jarida na Ghana ya bayyana cewa an tattauna hakan da shugabannin hukumar 'yan sandan Ghana domin ba su kariya yadda za su samu damar gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Sana'ar dusar da ake baiwa dabbobi kamar shanu, tumaki da awaki, kai har ma da kaji, wata sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Na ziyarci wani layin da ake sayar da dusa a birnin Ibadan, inda na tattauna da masu wannan sana'a ta dusa.
Abubakar Aliyu,
me ya sana'a ka?
Sai da dusa.
Kan wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta sayar da dusa?
To yau sana'a na ina ganin na shekara 20 da fara.
nata. To kuma ga lokacin da ta fara ta gaskiya ana samu, amma ga yanzu daga barar tawa yanzu to abin nan mun ga yana ja da baya. Wata ran muna sai da 5 buhu, wata ran mu sai da 2. To kaga abin mun ga ya ja da baya, amma ga lokacin da mun ka fara har mota ina loda na kaina kanta hakan ga ko kuma rabin kanta duk ana zuwa a sai gare ni a Bodija, amma dai anan ne ga kostomomi na na can ba su biyo ni ba. To kaga dauri shago nake na wani kaina yanzu ko karkashin wani nake.
To wannan dusa kuna saidawa kwano kwano ne koko buhu?
Muna saida buhu buhu, muna saida kwano kwano. To kwano yanzu abinda muka saida shi dauri naira 100 ya koma dauri 150, yanzu ya kai 200, yanzu haka muke saida kwano.
To me yasa aka samu karin kuɗi ga wannan kwano, wato karin farashi?
To abinda yasa in aka saida naira 100 nan kaga wani sai ya ce sai ai mai gyara, ko da haka diba baka hita da kuɗin da ka saida su ba. To shi yasa anka ƙara, shi yasa mun kai wannan ƙarin.
Yanzu idan ka kesta a yini kana saida kongo nawa?
To dauri ga yini har buhu ana sai suwa ga kongo cikin rani.
Kongo nawa ne shi buhun?
Ana samun 65, ana samun 64 kongo. To kaga anka sai shi akan jika jika ana dan hita da wani abu, kawai ana saida shi 700, shi yasa anka mai shi jika jika.
Nawa aka saida muku da buhu? Ma nawa kuke sayarwa?
To yanzu abinda aka ba mu farashi ne 6,500, mu kuma mu sai suwa 700.
Me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta dusa?
Sana'a dusa gadon ta mun kai ga margayi Alhaji Baidu, mun ka gade ta. To kaga ko dole abinda ka gada ka idon ka bude gare shi dole kai shi.
Sunana Abubakar.
Ya sana'a dusa ke tafiya a nan Ibadan?
A gaskiya sana'ar mu alhamdulillah gaskiya muna yin sana'a kuma alhamdulillah tana ci gaba, kason mu daina tafiya gaskiya tsakanin Allah.
Kuna fuskantar wasu matsaloli?
A gaskiya ba matsaloli komai abinda muke fuskanta, ba matsalolin komai.
Kuma ana ciniki?
A ana ciniki alhamdulillah, ana ciniki saboda yanzu daga damana ne kuma shanu ba samun su dusa ake sosai ba. Gaskiya ya dai wanda muke yanzu dai alhamdulillah mun gode Allah.
Wato kana nan cewa a lokacin rani an fi sayan dusa?
A alhaƙure sosai ma an hitin dusa ga rani sosai ma, saboda yanzu in an sa dusa ga komi zai yi a sako da ruwa, kaga dusa za ta bi ruwa, amma ga rani an hisa dusa gaskiya an hitin dusa. Yanzu masu yan kara ne kawai ke sayan dusa gaskiya.
Kamar bayan shanu akwai wasu abubuwan dusa kamar tumaki, raƙuma da awaki?
Ana da sayan tumaki haka, awaki haka, sai kaji su kaɗai ne ake sayan.
Shi raƙumi bai cin dusa?
A nan ne gaskiya nan Ibadan babu, ban gan shi ba nan ne gaskiya.
Kamar arewacin Najeriya ana ba raƙumi dusa?
To wallahi ni kam ban sani ba gaskiya.
Banda nan birnin Ibadan, ka taɓa yin wannan sana'ar dusa a wasu jihohin arewa ko kuma kudancin Najeriya?
A'a gaskiya iyakata nan ne kawai na fara sana'ar dusa, nan ne kawai gaskiya.
To me yasa ka shiga wannan sana'a ta dusa?
Lokacin da na zo nan garin, to lokacin yaya na ya sa ni a shagon shi gaskiya, saboda dai yana taimaka mini dai in dan samu dai yan wani abinci dai haka, shi ne sa na shiga sana'ar dusa.
To tana biya min bukata?
A alhamdulillah sosai ma, tana biya min bukata masha Allah.
Da ace ka gaya ma masu sauraro irin abubuwan da kai a cikin sana'ar dusa, me za ka ce?
A gaskiya alhamdulillah na ci abinci, sannan na sa sutura mai kyau, na sa abunda nake so ga jikina gaskiya alhamdulillah, yan kanana kanana dai kuma da sana'ar dusa masha Allah na samu gaskiya tsakanin da Allah.
Ga ka matashi, wace shawara za ka ba matasa a game da wannan sana'a ta dusa?
To ni dai ga nan gani gaskiya a ci gaba insha Allah za a samu.
Ni sunana Sa'idu Musa a jihar Kebbi Mayama local government a garin Ruhanna Gindi mazauni Ibadan a cikin Osun State. To sana'ar dusa Mallam Hassan Umar Tambol sai dai mu ce alhamdulillah, don saboda an samu canji da dama. Canjin ko shine saboda mun samu wani ci gaba wannan ni'ima da ta samu. Kaga wanda suka kiwo da dusa da shanun kasuwa ba za su ci dusa ba yanzu sai dai su saci yawa, amma sai dai masu yankara kadan taba. Don haka da kan yaran sai zai sai da irin buhu 40 20 15. To yanzu kuma Mallam Hassan aikin sai a hankali
kamar a rana ɗaya kenan?
A rana ɗaya.
To yanzu kamar buhu nawa kuke saidawa a rana ɗaya?
Su yana da waya ma an ce ma an bar da buhu ko da biyar wurin nan, yana da wahala yanzu a ce an bar su, don mai gidan namu ya je ya dauko ta ya kawo lokacin da ake cinikin nan sosai, wasu ma hajira suke yi. Akwai ma wanda suke hitowa daga arewa su zo nan su same mu su ce mu kira mai waga ya zo ya kawo musu a loda musu irin motar nan buhu 100 da wani abu, amma yanzu kaga saboda cewa ta samu ko ina kaga wannan kuma ya koru, sai dai Allah ya nuna mana.
Kamar nawa kuke sai da buhun dusa a da lokacin da ana hada-hada?
Eh to lokacin da ana sai hada-hada din na Mallam Hassan ana sai shi ta kamar irin 8,000 gidan mu, amma nan akwai wanda suka sai suwa 9.
A halin yanzu sakamakon wannan damana nawa ake sayar da buhun dusa?
To yanzu farashin ya sauka ƙasa, don saboda da muna sai 8,500 yanzu ga sun dawo da shi 6,500, kuma duk da haka din samu masayan kuma ya zan wani abin, ga sai dai ayi ta addu'a Allah ya tabbatar da alheri da yake rahama ce Allah ya sauka su.
Kamar wannan sana'ar dusa, kana iya tuna abubuwan da kai a cikin ta na ci gaba?
Alhamdulillah Malam Hassan Murtambul, iya kat abubuwa na ci gaba.
Sunana Ali Abubakar Moje, to sana'a ta ina sai da dusa.
A wace shekara ka fara wannan sana'ar dusa?
Gaskiya na dan fara tun Bodija ina sai da dusa. Ya kai ya kai shekara 20 kuma da uku haka. Ina sai da dusa tun ana sai da ita naira 30.
Kamar kwano koko
buhu dai.
Buhun dusa naira 30.
A lokacin ba. Insha Allah.
To yanzu ya sana'ar dusa ka tafiya a nan Ibadan?
To alhamdulillah ana dan samu daidai gurgudu.
Ko mina tafiya daidai?
To alhamdulillah an gode ma Allah. Sai ka sai ka san ita dusa lokacinta lokacin baraji ne, dubu naji ne, yanzu sai dai a hankali hankali. Insha Allah.
Kamar da damana da rani wani lokaci aka fi cinikin dusa?
Garani ya fi insha Allah. Garani ya fi ga damana babu jajayen sanu. Lokacin jajayen sanu aka cinikin dusa.
Yanzu a lokacin ana cinikin dusa kamar garani, kana sai da kamar buhu nawa gaye ni?
Wani bai ana samun goma, wani bai ana fi haka, ana kai ma a cikin wani bai, insha Allah.
To yanzu ga damana fa?
Yanzu kan ga damana wani bai a samu daya, wani bai ma sai da yini haka.
To ya batun farashin dusa idan ka kwatanta tsakanin rani da damana?
Eh, to farashin dusa yanzu ka san komai yana ga kara kuɗi ne. Farashin dusa gaskiya yanzu yayi kuɗi sosai. Yanzu kusan buhu ya kai kusan 7,000 hannun mu haka muka sai sa.
To amma a lokacin rani nawa kuke sai da buhu?
To ka san ba har to tabbatai yada kamar banda ba raba to ke 2,500 ba an kai damana an kashi gaba na hatta kai 7,000.
To kuna ciniki?
Alhamdulillah mun gode wa Allah.
Menene dadin wannan sana'a gare ka?
To dadin da dai insha Allah tunda muna biyan bukatun mu, muna ci muna sha muna ci ya mul alimu alhamdulillah, shine dadin ta.
To menene matsalolin wannan sana'a kuma?
To dan matsaloli ba har ta kamar misalin bashi da aka sa cikin kara, shine matsalolin ana ci muna.
Ya ita da bashi ake sace ta a cikin kara?
Ana sai to bashi sosai, ana sai da kuma kudi hannu wani bi.
To da bashi da kudi hannu wani yahiya?
A basi yahiya.
To akwai zargin cewa kuna dan yima wato ita dusa miss da irin dusa Hausa ba ta alkama ba, me za ka ce?
A babu miss, mun wanka ta mu dusa da kamfani yake dauko ta, ba maganar miss a gare ta.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaishe ka, sai kuma shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Blackstar kasar Ghana Samojani ya zaku yana da burin ya taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022, duk da cewar ya kwashe watanni 16 bai motsa ko jikinsa. A Samojani mai shekaru 36 da haihuwa, yana fatan ya taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022, duk da cewar ya kwashe kimanin watanni 16 bai ko motsa jikinsa ba. Tsohon captain na Blasters in Ghana a irin kokari da yayi wa Ghana ya tsira kwallaye da dama, yanzu haka shike da yawan kwallaye na kasa da kasa a nan kasar Ghana. Yayi wasanni da dama na gasar cin kofin Africa, sa'annan ya samu shiga gasar cin kofin duniya. A cikin wata hira da aka yi da shi, ya ce a shirye yake kwarai da gaske yayi wa kasar Ghana wasa idan ya samu damar yin haka. Kenan ya shirya tsaf, ya ce a shirye yake kwarai da gaske yayi wa kasar Ghana wasa idan ya samu damar yin haka. Kenan ya fara shirye-shirye tare da motsa jiki yadda zai samu shiga gasar yadda ya kamata. Shi dai fatarsa ya samu zuwa gasar ta cin kofin duniya yadda zai taimaka wa kasar Ghana. Ya kara da cewar, a shekara ta 1994 Roger Milan din kasar Kamaru ya dawo daga ritaya ya buga gasar cin kofin duniya. Sai gashi ni ban yi ritaya ba tukunna, ban sanar da murabusin ina ba, duk da cewa na cafe kusan shekaru 2 a yanzu ban taka leda ba saboda raunukan da na sha samu, kuma ina son in shiga motsa jikina. Don haka na fara samun horo din, bukatata in dawo cikin tsari yadda jikina zai amsa wa buga kwallon kafar. sai dai har yau dangane da batun a samu wajen din tsohon dan wasan kwallon kafar kasar Ghana Christiana Achu ya ce yayi ra'ayi da ayi amfani da samu wajen a gasaccin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar. Yace wannan zai taimaka ainin saboda kwarewa da kuma ilimi da baiwa na kwallo da Ubangiji Allah yayi wa samu wajen. Sai kuma labari da ya shafi House of Oak, kungiyar House of Oak ta samu rajistan sabon dan wasa wato tsohon kaptin din kungiyar kwallon kafar Wafa mai suna Kennedy Yedum. Yanzu haka da Yedum ya rataba hannu akan kwantaragin shekaru biyu da House of Oak yadda dai samu sukunin taimakawa kungiyar tuni an yi masa rajista na wasanni da za a yi na Africa a gasar CAF Confederation Cup. Tsohon dan wasan tsakiyar House of Oak Benjamin Aifutu wanda labarai ke nuna cewa an yi ya kokari da ya dawo gida ya taimakawa House of Oak, labari da ke isowa sun nuna cewa yanzu haka dai wata kungiyar kwallon kafar Saudi Arabia mai suna Al-Taqaddum FC ta riga ta samu tattaunawa da shi kuma ya rataba hannu akan kwantaragin da zai bashi damar taimakawa kungiyar. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida da Ridwan, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
To a taƙaice, gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta faɗa yau Laraba cewa jami'an tsaronta sun kashe wani kwamandan 'yan tawaye da ke gudun hijira a wata musayar wuta da aka yi a kusa da kan iyakar Iran. Ma'aikatar tsaron kasar ta bayyana mutumin da aka kashe a matsayin Maulawi Mahdi, wanda ya fito daga ƙabilar Hazara, 'yan Shi'a tsararru a kasar, kuma ya shiga kungiyar Taliban ta 'yan Sunni gabanin su kwace mulki a bara daga gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a wannan lokacin. Rundunar sojin Amurka a nahiyar Afrika, AFRICOM, ta tabbatar da cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama ta kashe mayakan Al-Shabab fiye da 12 a Somalia cikin wannan mako, wanda shine hari mafi muni da aka kai wa kungiyar ta'addanci cikin watanni. Muryar Amurka ta fara bada rahoton harin ne a ranar Litinin. AFRICOM ta ce a wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, ta yi dugudan wuta kan 'yan ta'addar Al-Shabab da ke kai hari ga sojojin kasar Somalia a wani wuri mai nisa kusa da Tidan a Somalia a ranar Lahadi. Bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin Crimea da Rasha ta mamaye, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya wa mutane da ke wurin da sauran sassan kudancin Ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin Rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki. Dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban, musamman na yin amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita, wato matakin rudu, a cewar Zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan. Amma dukkansu suna da ma'ana guda: lalata kayan aiki, 'yan mamaya, harsashinsu, sojoji da sauran kayan aiki.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta kuma haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu Jonah Cummings, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.